أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وقدره وانقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم an sutu rahimakumullah.
Akwai tambaya, wani bawan Allah ne ya aiko yake cewa shi wani irin mutum ne da yake fama da waswasi, da abinda zai yi na ibada sai ya ringa kokonto, idan albala ya yi sai ya ringa jin kamar iska ta fita, haka idan yana sallah wani lokacin har sai ya ringa jin kamar fitsari ya fito daga jikinsa. To haka da yake ta fama, wani lokacin sai ta sake alwala ko ya ta sake sallah, to abinda ya dame shi matuƙa da shi ne yake son ya ji me ya kamata ya yi.
To alhamdulillah, wannan dai mafi yawa kusan wata lalura ce, amma ta shedan shedan ne yake da wannan, akwai shedanin da ya zama shi aikinsa kenan, sawa bayan Allah waswasi irin na alwala ta kare a aniya ba ta yi ba, duk wannan abun abu ɗaya ne, inda mutum zai lissauci ta'awizi sannan kuma ya tsaya a kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusar na cewa idan har mutum yana jin irin wannan kawai inda ya ji kamar iska ta fita, to kawai ya dake bar alwalarsa tana nan. In yana jin irin wannan, annabi ya ce kar ya ce zai je ya canja ko ya tashi, a'a, sai dai in ya ji sauti na fitar iskar da ƙara ko kuma ya ji wari, yawwa ta sama a sautan, annabi ya ce ya ji da rihan, to wannan zai iya sake ainihin wato alwala, amma shedan ne kawai ta ta'awizi yana neman tsari da Allah, domin kullum abin da shedan baya so kada bawa ya je ya riski sallah tare da jama'a ko ma kar ya yi sallah, saboda haka wannan suke cikin matsala irin wannan ta'awizi, kullum a'udhu billahi zai zama lazuminsu, sannan duk sallah za a jaddada alwala, idan an yi alwala kuma duk wani abin da shedan zai kawo a yi kokari a tunkuɗe shi a mayar da shi ga Allah, Allah ne mai amsa kuma Allah zai karɓa kawai a shi kenan. In ba haka ba, in aka dakata wannan aka ƙarfafa wannan, to sai sallar ta gagara yi ko alwala ta gagara ɗaurawa. Allah ka ba mu dacewa.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Na'am.
ويذرها قاعا صفصفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
رانندا الله تبارك وتعالى يكجر توات عينهم هل تسهو سهو Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace a wannan rana ba za ka ga wani daga cikin halitta yana mai karkata ba ko yana mai wani wato kakkaucewa, ko kuma ranar da Allah ya niƙar da dutsen nan ya yi lebur da shi da ƙasa, a wannan rana alƙiyama ba za ka ga wani waje ya yi kwari ko ya yi tudu ba, dutse gaba ɗaya da ƙasa za su yi lebur alƙiyama kenan. Shi ne Allah ya ci gaba da cewa yau mai izin wannan rana da ranar da za a nike dutse ya tabi onar da'i, mutane za su fito daga kaburburansu suna bin mai kira, shi ne Israfilu, in ya busa kowa ya fito sai ya gan shi, inda ya yi duka kowa daga mutane sai kowa ya bi, la'i wajala babu wato wani karkacewa wajen bi ta inda ya bi, kawai shi za a bi. Wahashi a cikin aswatu, a wannan rana ne sautoci duk za su yi kumsi su yi ƙasa-ƙasa su yi shiru wajen rahmani ga Ubangiji mai rahama, duk kowane sauti zai nutse ya shiru, ba wannan za ka ji ba wani hayaniya ba wani ƙara wani abu, komai ya yi gomi, ba za ka ji ko fala ta sumau ba za ka ji komai ba, illa hamsa face sai sauti na motsin daga-dagai kawai ana tafiya, kawai motsin kafa za ka ci, kafafun bayan Allah na tafiya, kowa ya tashi yana tafiya zuwa ainihin wato ikon Allah.
Yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla.
Wannan rana ne ceto ba ta amfanar kowa wato illa man adhina lahu ar-rahmanu, sai wanda Allah ya izini gare shi, mana ya yi ceto shi ne wato wannan aka ceta kenan. Wa radiya lahu qawlan, Ubangiji kuma ya yarda da maganarsa ya yi, to shi ne zai zama cicacce abin baiwa ceto. Kuma bayan ceton ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma Allah zai musu izini su ma su yi ceto har su yi magana, su ne waɗanda suka mutu a musulunci. Wanda ya mutu a musulunci yana mai itiƙadi da imani da cewa wato la ilaha illallah muhammadu rasulullah, kuma Allah ya yarda da wannan faɗin tare da shi, turan nan shi ma zai ceto. Shi ne ba wai magana za a zo a radiyallahu qawlan, shi ne faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah, ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah, to ceto kenan. Farkon babban wanda ake ba ceto mai yin ceton shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda cetonsa gaskiya ne, shi ne ana ce masa mai ceton masu ceto. Don waɗanda za a ba izini su zance kuma karɓi cetonsu, sai sun shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mu ne.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
Ubangiji Allah yana sanin abin da yake wato ainihin gaba gare su, wato su bayi shi ne na daga lamarin lahira. Duk abin da yake gaban mu za mu riska yanzu a lahira, Allah yana sanin komai, shi ya shirya shi. Wama khalfahum, yana sanin abin da yake bayan su, kuma shi ne lamarin duniya. Wala yahiduna bihi ilman, ba sa iya kewaye wato ilimi bihi da shi, ainihin lamuran nasu na gaba ko na baya, duka sai Allah shi kadai ne mai kewayewa da saninsu.
Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
الله فلا من ونرانات أنت الوجوه فساقوا باكي دين هدتا take kaskantarwa wato ta kwantar da fuska dal hayyul qayyum ga ubangiji rayayye wanda yake wanzaje shine Allah. Wa qad khaba man hamala zulman, haqiqa wanda ya dauki zalunci yaje da shi lahira shine ya mutu akan kafirci, yana shirka, wannan haqiqa ya tabe yayi hasara. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihati, wanda yake aikatawa daga ayyuka na kware na dawoyin Allah, wa huwa mu'minun, yana mai imani da kadaitowar Allah, fala yakhafu zulman, ba zai zama yana jin tsoron wato ainihin zalunci ba, ma'ana gamuwa da munanan ayyukan da bai yi ba. Allah ba zai yi haka ba, Allah baya zalunci. Wa mallahu bisallamin lil abidi, wala hadaman, wala kuma tauye ayyukansa na kwarai, duka kan ba zai ji tsoron haka ba.
Wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum dhikra.
Wa kadhalika, haka nan Allah ya ce, anzalnahu, ma'ana saukar da Qur'ani nan da muka yi maka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, anzalnahu, haka muka saukar da shi Qur'anin, halin kasancewarsa Qur'ani abun karantawa arabiyyan balarabe, wa sarrafna fihi min alwa'idi, muka kuma sarrafar ma'ana da zubawa da ambato a cikin alqur'ani na daga ainihin wa'idi, tsoratarwa gabayi, la'allahum, ko cewa su yattaquna, za su yi tsoron Allah, kasu yin shirka, aw yuhdisu zikran, ko kuma jin alqur'ani ya fara musu da wato ainihin wa'azantuwa, kuma yuhdisu lahum, ya fara gare su zikran wa'azantuwa domin afkawa halaka, saboda abin da ya faru daga al'ummatan da suka shuɗe, don muka ambata musu don jin haka daga alqur'ani. zai fara musu da wa'azantuwa
fa ta'ala Allahul Malikul Haqq wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu waqur rabbi zidni ilma.
Dalilin saukar wannan aya shine lokacin da ake saukar da Al-Qur'ani, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jibril ya zo ya saukar da ayoyi sai manzo Allah ya ta maimaitawa annabi, ya ce yana wahala yayi annabi ya ta maimaitawa, annabi yana jin lalle girman abinda Allah ya saukar gare da ya kiyaye kada ya kubuce masa. To shine Allah tabaraka ta'ala ya ce ya rasu wannan ya zama saukar su dalil ne saukar su daya da wato ayar da ta sauka na Allah yake cewa la tahrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu dinna wa idha qara'nahu fattabi qur'anahu kawai sun mai inna alaina bayanahu kawai ka ji kawai ya rasulallahi Musa Allah ne za mu rike maka shi, mu za mu yi maka bayanin sa yadda zai zauna a kirjinka kai wa bayi bayani ba zai guje maka ba dai na wahalar da kanka huta dan manzo Allah numfashinsa wani yana shiga wani yana fita yana rike Qur'ani yana karantawa yana ja yana biyawa yadda Jibril ya zo mai da shi ne Allah tabaraka wataala ya ce da shi. To wa ta'ala Allahul Malikul Haqq, ubangiji Allah ya girmama ya daukaka wannan shi ne gaskiya wato ya daukaka daga barin abin da wato mushrikai suke fada wa Allah na shirka. Sannan ya rasulullahi wala ta'jal bil Qur'ani, kar ka gaggauta da karanta Al-Qur'ani wato lokacin da Jibril yake saukan maka da shi, min qawli an yuqda ilayka wahyu, tun gabanin ba gama wato ainihin saukan maka da wahayinsa Al-Qur'ani ba, wana tun gabanin Jibril bai gama isar maka da shi sakonsa daga Allah ba, kai ne kawai duk abin da za a zo a faɗa ka ji daga Allah. Allah ya ce qul fadi ya rasulullahi, ka ce rabbi ya ubangiji Allah zinni ilman, kara min ilmi ma'ana kara min fahimta na abinda ka aiko da Jibril da shi na cikin Al-Qur'ani. Wannan tana nuna izuwa girman ilmi. Allah tabaraka ta'ala bai umarci annabi ba cewa a kara masa wani abu kakab, Allah bai ce nema Allah ya kara masa girma ko ɗaukaka ba, ko kuma Allah ya kara masa kuɗi ko wani abu ba. Cikin Al-Qur'ani umarni da Allah ya yi wa manzon Allah, faɗi ya rasulullahi, ka ce ya ubangiji zidni ilma, ka kara min ilimi. Idan muka dubi wannan aya, lallai ilimi ya tara komai, duk wani abin da mutum yake nema ya tara, musamman a samu ilimi a gane Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a yi aiki da abin da aka fahimta. Ilimin addini kuma a yi addini tare da ilimi, ba a yi addini tare da jahilci ba. Kowace irin mu'amala bawa zai yi ya tabbatar da ilimi a ciki, domin shi ilimi ne jagora, kamar yadda hadisi ya ingantar, al-ilmu imamul amali, wannan maulanmu shehu ma ya kawo shi a cikin ruhul adabi ko. To saboda haka ilimi muhimmi ne. Wannan aya tana daga cikin ayoyin da take nuna girman ilimi, da kuma ya kamata mumini ya tsaya tsayin daka ya yi riko da ilimi. Babu rabauta, babu kuma samun cigaba a rayuwa sai ilimi. Kuma a rayuwa mutum idan ya samu ilimi, ya kokari, ya rike, ya aiki da shi, to lalle ya samu abun rayuwa. Masu magana ma sun ce la faqara ba'da al-ilmi, ba talauci. Idan kuma wani ne zai yi faɗa da kai, kyale shi rike ilimi, ka rike ilimi kawai. Wanda ya taso maka zai yi faɗa da kai, ko zai nemi ya hantsalar da kai, sai ya hantsala, domin kai ka yi riko da abin da yake mai ƙarfi, makamin da ba a kayar da wanda ya rike shi na ilimi. Yan uwa, a wannan rayuwa mun fahimci abubuwa guda biyu su ne makaman rigima. Idan mutum bai da su, to kada ya rigima ba shi da yadda zai yi amfi ƙarfinsa. Abu na farko biyayya, duk wanda ya cancanta ka bi shi, ka girmama shi, ka ba shi haƙƙinsa, ka yi ƙasa. Iyaye ne, malamai ne, in dai ka inda kai kokari ka tsaya ka rabu da su lafiya kai ka sauke hakin da Allah ya baka kai bi to ka samu babban makami bukatan makami na buge makiya da muhassada inda ka bi iyaye ka kyautata musu ba yadda maki zai da kai ka samu dafai amma wallahi ka sake ka saba wa iyaye sunan ka rugurgurzacce wannan muna fada da babban murya makami na biyu kuma shi ne ilimi idan mutum ya samu waɗannan abubuwan ya rike shi ilimi in ya samu albarkar biyayyar da aka yi wa iyaye da malamai to Allah yana taimakon bawa ya iya yin aiki da abin da ya sani sai kuma Allah ya ƙara masa abin da bai sani ba shi sa kullum mai ilimi taraki yake yi don idan yanzu malami zai ɗauko ya karanta wato suratul ikhlasi in ya karanta ta gobe ma in ya ɗauko ya karanta ta to sai ya ƙara da ilimin da abin da ya karanta a jiya bai ƙara da shi ba saboda faɗin ilimi saboda haka yan uwa makaman nan biyu a gudu dama mu riƙe shi duk wannan ya doso rigima ba shi da makami kan ma ka kula shi wargazaje ne sai an bi iyaye an kyautata musu an nemi albarkarsu sun ce i an ce i sun ce a'a an ce a'a kar su ce i ka ce a'a ko malaminka shehinka ko malaminka da Allah ya haɗa ka zama da shi ko kai ko oganka a kanti ne Allah ya haɗa ka zama da shi in ba kai biyayyarsa ba ƙarya kake ka samu arziki kuma yanzu wanda suka yi biyayya a kantinsu suka kyautata in wani abu ya ta haɗa ka da su shi kenan yanzu kai Allah na tuwa in ba don albarkar biyayya da ilimi ba wasu samu motsa kowa ya kama Allah ka ba mu dacewa Allah ka tsare mu sabawa kuma yadda Allah ya gaya wa annabin nan nasa wannan shi ne kat a ilimi inda an ce ilimi daga Allah sai manzon Allah amma Allah ne kuma cewa da shi ɗin ka gaya wa Allah ya yi maka ƙari cikin ilimi da yamin ne Allah ya ƙara maka ilimi wani rabbi zidni ilman wannan mun sani annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa ana madinatul ilimi birnin ilimi komai na ciki wani babuha ta saboda haka Allah ya ba mu dacewa duk wani yaro da wani matashi da zai ɗauki wani rayuwa daban ko ta wani jin daɗi ko ta wani ƙarya ko ta wani seni ko seni ɗan gidan wani bai muhimmantar da ilimi ba to sunan ka fankon ashana fankon ashanan ma jiƙaƙƙe ba fa'ida ba abin da za ka yi wallahi tallahi in kai ɗan wani ne wani me ya yi ya zama wani ko zama yana cewa shi ɗan babansa ne kakanka kenan a yi biyayya a yi riƙo da ilimi ba dare ba rana a rage bacci ko ba komai ashe ilimi bai da farala komai sai Allah ya ce annabi ya nema ya ce a ƙara masa Allah ka ba mu da riƙo da shi نعم
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
حقيقة كما إذا مكفى دام تميزي يقرق إذا كي يبدي يواتر وترانا سيأتي داما أنفدا ترانا تشي وداما أنشي دلنا إتمك يبذو الله كمام يقول ضيعوا haƙiƙa Allah ya ce mun yi wato a hinna ila adamu mun alƙawarantar wato zuwa ga annabi adamu mana mun yi masa wasiya mun hana shi min ƙabulu tun gabanin wato ainihin haka tun gabanin ya ci ɗan itacen nan muka hana shi ci muka yi masa wasiya kar ya ci fanasiya sai ko shi kenan sai bar alƙawarinmu ya mance shedan ya tunkuɗa shi ya je ya ci walam na jillahu azami ba mu samu wato haƙuri ko juriya ba ga ainihin adamu dangane da abin da muka hana shi
wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa abaa فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشكى.
الله تبارك وتعالى أنبشي درس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنما من فلامن شوانا كسا تعنب آدم لشيطان دمغان السجدنا Allah ya maimaita ta daban-daban masu bakwai a cikin Al-Qur'ani sura to maimaitin da Allah ya yi mata surori guda bakwai ne a kowace sura sai da Allah ya kawo kissa saboda muhimmancin bawa ya tsaya akan umarnin Ubangiji kuma ya san shedan makiyarsa ne duka wannan abubuwa Allah yana ta maimaita mana ne domin mu san cewa ga irin adawa da take tsakanin mu da makiyan kakanmu annabi adamu shine wato iblis Allah ya ce da annabi ambaci ayin da muka faɗa ga mala'iku ku yi sujjada ta gaisuwa li adama ga adamu fasajadu sai suka yi sujjada na su mala'ikun nan illa iblis sai wato iblis shine wato ya ƙi a baya ƙi yi sujjada ya kamu daga barin sujjada nan ya ƙi hukunna sai muka faɗa ga adamu muka ce ya adamu ya kai adamu kai hankali inna haza haƙiƙa wannan iblis da ya ƙi yin sujjada gare ka aduwwan laka maƙi ne gare ka wani zaujika kuma maƙi ne ga matarka ita ce ainihin Hawwa'u wala yukhrijannakuma min aljannati kada fa ku sakaci ya zo ya fitar da ku daga cikin aljanna wato ya fitar da ku daga cikin aljanna kuma ka zama fatashka ka wahala in aka fito daga jin aljanna ka dawo ƙasa to sai a wasu saboda tashka ɗin nan kanka ba shi na tsiyafa na wahala ne ya ka sauko kuma ka fito ƙasa kuma a fara noma a fara rayuwa da mutane da wani irin rayuwa da baka saba ba ya adamu
inna laka alla tajua fiha wala ta'ri
hakika gare ka la tajua babu kana jin yunwa fiha a cikin ainihin wato aljanna wala ta'ri babu kuma kana wato fagamuriyar wahala
wa innaka la tadma'u fiha wala tabhi
hakika kana zauna aljanna ka ya adamu baka wato baka wato zamantowa kana mai jin kishirwa a cikin ta babu kuma kana hantsanta ma'ana ka ji zafi na rana
a waswasa ilaihi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajaratin khundi wa mulkin la yabla
ko shaytan ainihin Allah ya la'ance shi sai ya ainihin ya waswasi zuwa ga annabi adam sai sha ida adamu hal adulluka yanzu bana shiryatar da kai ba ya adamu ala shajaratil khuldi a bisa bishiya ta dawwama wannan duk ya ci zai dawwama ba shi ba fita daga aljanna wa mulkin bishiya ta samu mulki da wannan ya ci ba zai ainihin rasa mulki ba kuma la yabla ba zai zama ya tsufa ba balle ya kare
fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى
الله كبير شكرا سيوسواسي غريسو واتو أينهم شيطان شكرا فأقلا سيادب آدم مدى سيدا هوا وسيسك شيء من هذا قوانا تنبشير أنشي لسك قاطع واني بس كيغا شيطان بما adam ya tuncika ya sa a kori ya gatsa launin kalar ma abin ba su iya fitar da shi ba amma kaga sun yi abin da aka ce kar a yi kenan fa aka lamina fa badat lahuma sawatuhuma take wato sai raici nasu ya bayyana ma'ana sai aka yaye dukkanin abin da yake cikinsu daga dubura gaba abu sai ya zamanto babu abin da ya rage ya toshe musu a jiki sai kawai gabansu da dubararsu shi ne ya toshe amma duk jikinsu sai ya yi babu kuma wato ainihin abin sawa a jiki tufafinsu ya fita ya tashi saboda an ce kasi abin nan kasa ci sun ci to su tufafin masu suka ji tsoro suka guje wa tafiƙa sai suka haɗu Adamu da matarsa Hawwa'u yaqsifani suna masu fincika alaihima asawa a jikinsu munwarikil jannati daga ganyen nan na aljanna suka kama suna fincika ganye suna rarrafa gabansu wa asa Adamu rabbahu sai kuwa annabi Adamu ainihin wato ya aikata abin da aka ce kara a aikata ga Ubangijinsa fagawa kuma sai zama wannan abin haka abin to amma ka gani abin da Allah tabaraka wataala yake nufi a sa Adamu rabbahu zahirin magana za ka ji ta da nauyi ma'ana a sa Adamu rabbahu Adamu ya aikata abin da Ubangijinsa ya hana fagawa sai ya afku a kan aikatawa shi ne cin bishiya wannan shi ne abin da za ka faɗa amma gundarin magana a baɗinin lamari a saɗin nan ba saɓo ba ne Allah yake nufi don annabawa ba sa saɓo kullum nabiyin maso duk annabi ba ya aikata tir to a sa sun da annabi Adamu da ya ce ɗan bishiya da Hawwa suka fito ai an ga natijar da aka samu a fitowar tasu suka zauna a ƙasa suka sake sabon ladan rayuwa aka fara haife-haife aka kuma yi haife-haifen da aka yi rigingimin da za a yi nasu ƙabila da ƙabila aka gama waɗannan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya share komai ya daidaita komai aka dakatar da komai haihuwar ma da annabi Adamu da sai da Hawwa sai aka daina haihuwa sai da suka shekara 100 suna zaune sumul ba haihuwa sannan bayan shekara 100 ta cika bayan an gama ba wai da fitowarsu daga aljanna ba a da gama rigingimin su ƙabila da habila shekara 100 bayan kaucewar ƙabila da ya kashe habila da abin da ya faru da jikokinsa duk suka karkashe juna suka ƙare sai bayan shekara 100 cif-cif sannan sai cikin annabi Shisu shi ne farko annabi Adamu sannan aka samu Hawwa ta samu cikin Shisu bayan an yi haife-haife da yawa ta san haihuwa tasu da rayuwa tasu daban ta haifi 'ya'ya 20 ta haifi maza 20 ta zo ta haifi 40 haka haihuwar take fa to amma da aka gama wannan za a sake sabon zubi mai haske zubin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai fito sai da aka gama komai aka dakatar da komai aka yi cak bayan shekara 100 sai Allah kuma ya motsa sai haihuwa tsakanin annabi Adamu shi ne aka haifi Shisu annabi Shisu kuma shi ne asalin wato wanda zai taho ta tsakansa ne ainihin wato za a samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta ɓangaren jikansa annabi Nuhu to wannan abin da aka samu da sababin cin ɗan itacen nan Allah ya fito da su har suka zo suka yi wannan zaman suka sha wahalar rayuwa da noma da rigimar 'ya'ya da tashin hankali duka wannan kafarar abin ne amma sirrin sai Allah ya fitar mana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da annabi Adamu bai ci ɗan itace ba an fito da shi to ya ta ina kuma za mu samu bayyanar annabi Muhammadu kuma ta haka Allah ya shirya fitowar annabi Muhammadu shi sa wani sufi ɗan jobi yake cewa shi da shi ne Adamu in ya ce zai cinye ɗan itacen ne duka sannan ya cinye icen ya kwakula ƙasar domin wani aiki ne na Allah na ɗa'a ba na saɓawa ba ne a baɗinin lamarin amma a zahiri tunda Allah yana magana da halitta ne shi ne za ka ga kamar wani abu ne na saɓawa saboda haka wannan kalmomi ne na yabo a hadarin Allah ba duniya amma a zahirinsu haka gansu haka sai a ga waɗansu kalmomi ne ababen ƙyami waɗanda suke abin nauyin jinginawa ga annabin Allah Allah ya ƙara aminci gare shi
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
sannan ubangijinsa Allah ya zaɓe shi Adamu kenan to cin matan farko zaɓin ne bayan ya ci an gama kuma Allah ya kuma zaɓinsa ya karbi tuban sa sannan kuma ya shiryatar da shi mana ya bashi wato kiran bayi da kuma tabbatar da tauhidi
qala bi qaminha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni huda فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَّ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى
Allah ya ce da Adamu da Hawwa'u in fada gare su ya ce ku fita baki daya min haku duka ku fita daga cikin aljanna da abin da kuka tattara na daga zuriyarku duk ku fita tare da su ku sauka shine Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da su da zuriyar su suka sako wato ainihin daga aljanna jami'an ku fito baki ɗayan ku amma rayuwa da za ku je ku yi ba'arukun li ba'adin adu ba'arin zuriyar ku za su zama makiya ga ba'arinsu wannan zai zalunci wannan wannan zai cuci wannan haka za a yi rayuwar don haka ɗan adam ba za a raba shi da wannan gadon da muka yi ba sai dai wannan Allah ya tsare fa in ma yatiyannakum minni hudan imma wato idan shari'a ya zo daga gare ni zuwa gare ku to shikenan ma'ana manzanni da annabawa ko kuma alqur'ani da zai zo ku yan adam fa manittaba'a hudaya wanda ya bi shari'a ta ya bi alqur'ani ya kuma riƙe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yudillu ba zai taɓa ɓata ba a nan duniya zai rayu lafiya akan tafarki madaidaici wala yashqa ba zai kuma tsiyata ba a can lahira balle ya shiga cikin azabar Allah
wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankau wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma
Allah tabaraka wa ta'ala ya kuji da dabarun wato gargadi na shine alqur'ani duk wanda ya kawo da kai ya ƙi imani da alƙur'ani ya ce haka zai rayu ba shi ba alƙur'ani to fa inna lahu ma'ishatan danka daga duniyan nan rayuwa ta ƙunci ta banka ta wahala za ta tabbata gare shi mana zai rayu ba daɗi ce mutum yana rayuwa ba shari'a mutum yana rayuwa ba hukunci ba ƙa'ida wannan ita ake nufi da ma'ishatan danka wasu kuma sun ce a'a ya zo a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ishatan dankan nan shine azabar da ake wa kafirin da bai yarda da annabi da alqur'ani ba a cikin kabari kafin a yi tashin alkiyama ala ayi halin ma'ishatan dankan wata rayuwa ce mai kunci mai wahala kuma ko yanzu mutum zai dauki bibiyan nan duk sun tabbata idan mutum ya ƙi bin hanyar Allah ya ƙirƙo da sunnonin manzon Allah rayuwarsa ya take a dankan ne cikin kunci ne da damuwa babu samun yadda ake so rayuwar ba ta daɗi sannan kuma in aka tafi haka ba alqur'ani ba mutuwa ta zo wata dankan ɗin kuma za ta samu mutum a cikin kabarinsa a dankan ala rankin rankan kan wata rankan Allah ka kiyaye sannan an gama shan wannan ta kabari da ta wahala ta wadakshuhu Allah ya ce kuma sannan mu tashe shi shi mai kin alqur'ani yawmal qiyamah rana alqiyama za mu tashe shi a aman makahu babu yana da ganin wato basira a toshe
qala rabbi lima hasharatani ya a'ma wa qad kuntu basira
ya ubangiji Allah ya katashe ni makahu ilaliba ga basira a toshe ga ido a toshe sai fara hidaba da Allah ya ubangiji ya katashe ni kuma makaho gashi da na kasance a duniya ni mai ido ne mai gani ne
qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa
haka nan Allah ya ce lamarin yake ai kai ma haka ainihin lokacin da ayoyinmu na alqur'ani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka zo maka sai ka mance ta ka batta ma'ana ka ƙi yin imani da ita ko kazalika haka kai ma yau ɗin nan kai ma gashi ta zo kazalika yau mutunsa ma'ana za a barka ba na mantuwa ba ne in an jingina mun cewa na farko ya mance ya barta ya ƙi yin imani, nan kuma yau tunsa za a barka a cikin azabar Allah da makanta ba ka ganin komai sai dai ka dawoma cikin wahala.
Wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa la azabul akhirati ashaddu wa abqa.
Haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce misalin sakamakon wanda ya bijirewa alqur'anin nan, to haka ne muke sakayya ga wanda ya yi shishigi da yawa, mana wanda ya yi shirka. Wallahi mun bi ayati rabbihi bai imani da ayoyin Ubangijinsa ba shi ne alqur'ani. Wala azabul akhirati, Allah ce hakika wallahi tabbas azabul lahira ashaddu, ita ce mafi tsanani daga azaba da wahalar duniya da azabar kabari, wa buka kuma ita ce mafi dawwama ga wanda ya gamu da ita.
Afalam yahdi lahum kama halakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi zalika laayatin liulin nuha.
Allah tabaraka ta'ala shi alam yahdi shin Allah lahum bai bayyana bane gare su su kafiran Makka, kam ahlakana da yawa muka halakar, wato daga qablahum mutane daga al'ummatan da suka shige gabaninsu da yawa muka halakar, min alqurun ne daga al'ummatai na karnoni da sababin karyata wasu manzanninsu da kin yadda da abin da suka zo da shi. Kuma yamshuna, halin kasancewa suna tafiya su mutanen Makka, fi masakinihim a gurarensu, a cikin tafiye-tafiyensu zuwa Sham ko tafiye-tafiyensu zuwa Yerusalem, Lakiya zuwa su Egypt, za su gani ai suna ganin guraren da muka halakar da su. Ya kamata a ce sun lura sun imani, inna fi dhalika haqiqa a cikin wancananka la'ayatin wallahi akwai ayoyi da kuma wa'azuzzuka li'ulin da ya gama abota hankula.
Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
الله تبارك وتعالى يتشي ولولا كلمة بعد كلمة سبقت لترقاها من ربك لك وبنجدك واتو لكان لزاما دا يا زمن تول للي أبل لزم تاوى واتو عليك سدنا لكن الدنيا الذي عليك الدسو to da ya zama abin nizamtawar lalle saukan musu da halaka tun a duniya, wa ajalin da kuma ajali musamman abin ambato na cewa Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala zai daddamke su. To in ba dan haka ba, abubuwan da suka dinga aikatawa mutanen Makka, to ba dan ya yi alkawari da lokacin da zai damke su ba shi ne alkiyama. To da tun a duniya zai zama lazimi ne Ubangiji Allah ya damke su ya fara azabtar da su, to amma Allah ya jinkirta musu don ya tabbatar da akwai lokaci da ajalin ya cika. Saboda haka ya Rasulullahi fasdir, ka yi haƙuri, a ƙurƙurtarwa ce da tasniya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ka yi haƙuri alama ya ƙununa a bisa abin da suke faɗa maka, duk ka yi haƙuri, karka waiga, karka damu. Wannan kuma Allah da ya ce fasbir alama ya ƙununa nan kafin a bada izini ne na ayar yaƙi. Wannan aya an goge ta da ayar yaƙi, ta wadda ka ka yi haƙuri ya Rasulullahi a bisa abin da suke faɗa, wasabbih kuma ka tsarkake wato Ubangiji Allah bi hamdi rabbika, ka cakuɗa tura tasbihi da tsada godiya ga Ubangijinka qabla tulu'i shamsi, tun gabanin hudowar rana ka fara godiya ga Allah kana mai tsarkake shi, shine yin sallar asuba, wa qabla ghurubiha haka kuma ka kuma cakuɗantuwa da tsarkake Allah da kuma tasbihi gare shi gabanin faɗuwar rana shine sallar la'asar, kuma na ilayni, sannan kuma daga wato ainihin sa'o'i na dare shi ma fasabbih albarkaci kudantu da kuma wato ainihin tsarkake ubangijinka da godiya gare shi ma'ana kai sallar magarba kai sallar isha'i wa tsarafin nahari sannan haka nan kuma a gefen rana cikin rana kata ka tashi ya rasulullahi ka ci kudantu da tsarkake ubangijinka da kuma yin godiya gare shi ne kai sallar azhar wannan wannan zaka take shiga lokacin shigarta wato da zawalin rana lokacin azhar kenan kai ta ita ma la'allaka tarda domin haƙiƙa lalle tabbas ka ya rasulullahi zaka yarda da abin da wato za a baka na daga lada da yarda daga ubangiji Allah mutuƙar ka tsaya da haka an ambaci salloli biyar kenan
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
الله تبارك وتعالى يقول كذا كميك إذا نيانك إذا أبن دمك جير دا سودا دي دشين دوكيا مك جير دا أزواجا wato mabambantan ku su ne sunfofin jama'u na kafiran maka waɗannan su sun sha bamban da ku duk abin da kaga mun ba su muka jiyar da su ladi ko kar ma idan ka ta kai wajen ya rasulullahi mana duk abin da zaka gani suna yi na fantamawa rabu da su wannan abin wato ainihin zaharatul hayatid dunya ne kawalcecenya ne da wani abin kwarjanantuwa na rayuwar duniya amma da sannan Allah ya ce za mu fitinance su cikin wannan abin da muka ba su sannan kai sani warisku rabbika arzikin ubangijinka shi ne na lahira da Allah zai baka da ɗaukaka da sa ka a ni'ima da yardarsa aljanna khairu shi ne mafifici da abin da aka ba wa mutanen nan na duniya kafirai na kayan dukiya wa abu ka kuma shi ne mafi dawwama da baya kaucewa
wa murahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wala aqibatu littaqwa
ya rasulullahi umarci ahlinka bis salati da salla wastabir alaiha kuma sai kai ma kai hakuri kai juriya akan salla wannan rance ne da manzon Allah amma ubangiji yana magana da al'umma ne baki ɗaya muminai kowa ya tsaya ga iyalansa sun kiyaye salla kuma shi ma ya tsaya ya dogara ya hakura akan salla bawa ka tsaya akan salla la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka arziki ba mu kallafa maka ka je ka arzuta kanka kai kuɗi ba ko ka zo lahira mu tambaye ka ya kuɗi ba shi muka saka ba ba mu saka arzuta kanka ba ko ba mu saka arzuta wannan ka ba mu ne da arziki ba za mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquk mu ne muke iya arzuta ka in mun so arzuta ka Allah ka arzuta mu wal aqibatu amma kyakkyawan karshe da gamawa lafiya a samu yardar Allah da shiga aljanna da taqwa ya tabbata ga tsoron Allah mana ga masu jin tsoron Allah
wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbi awalam tatihim bayyinatu ma fi suhufi lula
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalu su mushrikan nan su kafiran maka kenan suna fada suna cewa laula yatina wai me ya ana muhammadu ya zo mana bi ayatin da aya min rabbihi daga ubangijinsa ya zo da wani abin da zai keta al'ada mu ganshi ƙuru abin da suke nema kenan me yana ya zo mana awalam tati bayyinatu ko da ma ayar bayyananniya ta zo musu ma fi sufi lula irin wacce ta zo a cikin takaddun nan ko na mutanen farko ma'ana Allah ya sani a ilminsa ko da ma aya ta zo musu irin yadda ta zo wa mutanen farko a takaddun da littattafai na mutanen farko ba za su yi imani ba ba za su yarda ba domin abin da ya faru ga waɗancan mutanen shi ne su ma yake faruwa gare su na daga ƙaryata manzanninsu
walawanna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي.
وقالوا لا سنعفى دعوات عينهم ولو أن أهلك له إذا الله داتشا مدام على كدسه بأذاب دوت أذابا من قبله تنقب عن نزوه منذ محمد صلى الله عليه وسلم. لقالوا لا سنفى دعوات على القيامة ربنا وتولى الله أتشي متانا مكرا شكينش نسكيه قاء النبي لكن يرغى دا من على كدسه كافو معيكو عن نبو دم كركشيسو ranar lahira da za mu tashe su mu ce musu to za mu azabce su. Laqalu da sai kaji sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan da ka aiko mana manzo ai mu ma fa nattabi ayatuka da mun ba ayoyinka da abin da banzan ya zo da shi haka za su faɗa in ji Allah ya sani gashi kuma an bar su an aiko manzon kuma sun kibi da noma mun bi manzon da ayoyin da ka aiko da shi min qawlu an nazilla tun gabanin mu zaman to mun kaskanta a yau alkiyama wa nakhza kuma tun gabanin mu kunyata mu shiga cikin azabar ka.
Kullu kullum mutarabbisun fatarabbasu فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
قل يا مسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكت لمن قال صلى الله عليه وسلم أي قاشنا لي مجاك بشي لي شنو غدا وازي مجاك بشي من أصغر رمي لي سانيشي بعد واز هاك سكيقا وعن نبفا إنا لله وإنا سأل الله سيدا يا مسلم يا رسول الله كتير kullum mutarabbisu mu duka mu zama masu yin dako da saurare ko kuna yi mu ma muna yi saboda haka kowanne daga cikinmu yana sauraren yadda lamarin kowanne zai koma fatarabbisu ku ci gaba da dako fasata'lamuna da sannan za ku sani ranar alkiyama mu da ku mana sahabu siradi sawi wane ne ma'abocin daga cikin mu amma abocin tafarki madaidaici shine tafarkin daidai wanda ne hita ne kuma wanda aka shiryatar da shi ya zama shirye mu ne ko ku ne akan bata ko ku mu ne akan shirya ko ku.
Suratul anbiya'i alaihimus salam makkiyatun wa hiya mi'atun wa 11 aya. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
سورة الأنبياء وإن سورة أنا عم بشيت سورة الأنبياء آية أنت لري لقوم الشهداء كوكما لري لقوم الشهبيون kuma an saukar da ita ne wato ainihin a makka ittifaqan a makka aka saukar da ita an ambaci ta kuma ta sauka ne wato ainihin gabanin hijira shine abinda mufassiruna suka tabbatar an saukar da ita ne tun gabanin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma an ambace ta suratul anbiya saboda wannan wato sura ta kunshe kissa kissoshi na annabawa daban-daban a cikinta sannan wannan aya tana magana akan kissoshin annabawa kamar yadda za a ji su sannan tana magana akan alamomi na alkiyama da kuma tabbatar da alkiyama har ma Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da alamominta ma suna ta bayyana har ma ita alkiyama ta kusanto kuma Allah yana raddi a cikin wannan da masu ƙaryata alkiyama da tashi kuma yana tabbatar da tashi nan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗin sakamako na waɗanda ba su yarda da tashin ba kuma da tahakkumanci da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ga waɗanda wato suka ƙaryata kuma idan aka tashin kuma ga su ga kuma alƙawarin Allah ya cika kuma yana ƙaryarsu. Sannan a cikin wannan aya akwai tabbatar da wahadaniya ta Allah da bata shirka da kuma ainihin tabbatar da shirman mushriki da kuma shirman abin da yake bautawa ba Allah ba. Wannan aya ta tabbatar da bayanin sakamako mai kyau da yake tabbata ga mutanen Allah irin annabawa da kuma sakamakon da Allah yake yi akan al'ummatan da suka saba musu da irin sa wato abin da yake biyo baya. Sannan ta tabbatar da ainihin wato mutanen Makka su tsaya su yi lura su dubi abin da ya faru ga waɗansu su kuma su ga me ya faru da dare su, kuma ya tabbatar da abin da ya faru ga waninsu din nan to su ma haka zai faru. Sannan akwai tasliyanci da yawa a cikin wannan sura ga annabi sallallahu alaihi wasallama na ya yi haƙuri ya kwantar da hankalinsa, Allah yana tare da shi duk wani abin da suke yi Allah tabaraka wa ta'ala zai damƙe su ne kuma zai sa kaiya a kai da sauran dai muhimman mawdu'ai da suka shigo cikin wannan aya wannan sura mai girma da batar da sihiri da kuma wato batarwar Ubangiji da izgilancin da masu izgilanci suka yi ta yi wa annabi Muhammadu da sauran dai abubuwa makamantan wannan. Wannan sura ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim iqtaraba lin-nasi hisabuhum, ya kusanta ga mutane sune mutanen Makka masu inkarin tashi, to abin ma ya matso hisabin da za a yi musu na ranar alkiyama ya kusa. Ai dab da alkiyama ka zo ya rasulullahi, dan annabi ya ce bu'istu baini wa baina sa'ati ka hataini, sai ya nuni da wusɗa da sababa shi an aiko ni ne tsakanin niya da alkiyama kamar haka dab da alkiyama aka aiko ni. To sannan annabi yake bayanin alkiyama za ta zo, kuma sannan kafiran Makka suke karyatawa alkiyama ba za ta zo ba, shine Allah yake cewa ai iqtaraba lin-nasi hisabu, mutanen nan mutanen Makka hisabun da za a yi musu ma ya kusa, shine alkiyama. Wahum, amma su wato fi gafalatin sun tabbata cikin gafala daga barin wato kusantowar ranar hisabi, mu'riduna suna masu bujirewa daga barin karba da imani da ainihin ranar hisabin.
Ma yatihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun,
ce ainihin wato ma ya ci himmin zikirin bai zo musu ba wani abu na daga ainihin wa'azi na alkur'ani min rabbihim daga wato ainihin ubangijinsu Allah muqaddasin wanda yake abin faruwa a yi musu wa'azi da shi na lafazi shi ne alkur'ani da ya zo musu ba su san shi ba, illa istami'uhu face sai sun nemi jinsa, wa'um su kuma a jin da suke neman ji an saukar da aya ko maji ko haka ne saka suke wa manzon Allah, ko umiyar abuna su ko suna masu yin wargi da izgilanci da jin ayoyin alkur'ani.
Lahiyatan qulubuhum wa asarru an-najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun.
Wannan karantawa lahiyatan qulubuhum, halin kasancewar zukatansu a lokacin da take jin alqur'ani tana wargi tana gafala ba ta mai da kai ta jin ma'anar qur'ani, kawai ana yi suna ihu suna wasa. Wa asrun najwa, suna sarranta maganganu da suke yi na ɓanna a wasarun na da wallazina zalamu, suna shishire ɓoye maganganun da suke yi a kan alkur'ani da abin da annabi yake kiransu a kai, suna wargi suna maganganu ƙasa-ƙasa. Hal haza, abin da suke faɗa shin yalla wannan shi wannan aka aiko shi ne annabi Muhammadu ɗin sallallahu alaihi wasallam, shi yasa suka ce hal haza annabi Muhammadu suke nufi, illa basharu ba fa komai ba ne face mutum ne mislukun misalinku, don me zai zo muku da wani abu ku yarda da shi, mutum irin ku kawai sai ya zo ya juya ku maganganun da suke ta yi kenan. Afatatuna sihra, shin yanzu ku kuna je kuna gani sai a ce da za ku ce haka, sai wasu su ce ai ga su wane duk sun bi shi fa, kalli hankalin su wane su ma sun bi kai ku rabu da shi abata tuna sahara yanzu ku kwa bi sihiri ya sihirce su ne to kuma kwaje ku bi sihiri wa antum tubsiruna kuna gani kuna sani cewa lamarin Muhammad nan sihiri ne sanan ku kuma ku je ku ce za ku bi
قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم
يا مسيا محمد صلى الله عليه وسلم يا مسيا سوانا وقل ما متعنا مكرسي ربي وبنيتنا الله يعلم القول ينا سنة زنشين دعكي ينك سنتتوكونا إلا زنشين في السماء عسمين والأرض كواك السيء duk ubangiji Allah yana sanin zancen kuma yana ji kuma ya sani abin da ake fada ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ji da abin da suke fada a sirrance ko abin da suke faduwa suna yin iskilanci suna tafawa suna fadi suna cewa an zo da qur'ani an zo da sihiri to ubangiji duk yana ji yana sani wa huwa sami'u shi ubangiji Allah shi mai ji ne da abin da suke asartawa al-alimu masani ne da abin da suke kullawa suke bayyanar da shi na ma na fili alhamdulillah